الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 9 ga watan Al-Muharram shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratu Hud kafin darasi ne ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata wai misali mutum ne ya gina masallaci kuma yana tunkaban masallacinsa ne rigima ta hadaka da shi sai ya ce daga yau kada ka ƙara zawwa masallaci na zaka je ko ba zaka je ba abinda ya dace kada ka walwaya shi wannan wani nau'i ne wanda yake na jahilci da wauta an gane ko bai san ba kimar menene masallaci bai san ba sakamakon gina masallaci shi masallaci duk lokacin da kake banci wuri daga cikin dukiyarka ka ware shi a sunan cewa masallaci ne sawa an an gina ko ba a gina ba to wannan ya fita daga hannunka ya zama mallaka ne ga dukkan wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama an gane kumbulai su ne suke da cancanta game da wannan masallaci wannan masallaci ko da talauci zai kashe ka maganar ka kama ka sai dama bata mata su ba masallatai ɗakuna ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suka fi cancanta da masallatai su ne mu'minai an gane ku kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya fazukul azaba bima kuntum takfurun innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna ha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib kokuma kafin nan وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أغاني هو كافين ندي أبنجي تعالى ينبيان شوى ماذا وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أغاني هو ubangiji ta'ala yace wa ma lahum alla yu'adhibuhum Allah, me yasa Allah da ba zai azabtar da su ba? Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram, alhali suna tsare mutane game da isa masallacin Allah mai alhurma, kamar yanda suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa a shekara ta 6. Ubangiji ta'ala yace wa ma kanu awliya, alhali kuma basu zaman tuba wato majibuntan wannan masallaci. An gane idan ka maida addinir anan ilal masjid wa ma kanu awliya abu, basu zaman tuba wato majibuntan wannan masallaci. Sai yace in awliya uhu, majibuntan wannan masallaci waɗanda suka cancance shi basu zaman tuba illal muttaqun, face waɗanda suka tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala sune mu'mina, duk inda suke su suka fi cancanta da masallaci. ولكن اكثرهم لا يعلمون, ubangiji ta'ala yace sanin dai mafi yawan su wato basu san da haka ba. Don haka masallaci mulki ne na dukkan mu'mini har zuwa kiyama, babu wani wanda yake da mulkin shi, kuma ba wanda ya isa ya hana wani zuwa masallaci koda kai ka gina masallaci. Sai dai in ya kasance akwai wata kazamta da datti da zai kawo ma masallaci, kamar misali wani ne mai tandar bid'a, kuna da yancin da a masallatan ku na ahlus sunna za ku hana shi ya zo balantana ya tallata bid'a shi, amma matukar tacicen abu zai kawo wanda aka san shi a shari'a to ba wanda ya isa ya hana shi. An gane ku? Don haka Ubangiji ta'ala yake cewa fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يكي تشوى في بيوت أذن الله أن ترفع جمدا وتوتاكنا سنة مسلاتي ونجي تعالى يبعد إذن أدوك كاسو أو جنجيني ويذكر في حسنه, sannan kuma a ambaci sunansa a cikin masallatan a cikin dakuna. Sai yace yusabbihu lahu fiha bil udwi wal asali rijalun, yace akwai wasu mazaje na musamman waɗanda suke tsarkake Ubangijinsu sahiya da marici wato a cikin masallatai. Waɗannan mazaje Ubangiji ta'ala yace la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis sala wa ita'iz zaka, shine yake cewa saye da sayarwa, a gane ku, kasuwanci ko wani saye da sayarwa ko kulla wata mu'amala, Ubangiji ta'ala ya ce ba ta shagaltar da su game da ambaton Ubangijinsu da tsaye da sallah da bayar da zakka. Ya khafu da yawman ta taqallabu fihi al-qulub wal-awsa, suna tsoron wani yini, yinin da zukata ke juyawa da magannai, shine yinin al-qiyama. Don haka kasancewar masallatai duk wani mumini izini ne ya samu daga saman bakwai ya shiga ya rayar da masallatai da abin da ya dace a rayar da su, shine ambaton Ubangiji subhanahu wataala da tsaye da sallah. Kamar yadda yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Don haka wani bai da yanci ko kai ka gina masallaci baka da yancin da zaka hana wani, sai in ya kasance abin da bai dace bane zai kawo masallaci, to a wannan lokaci ana da yancin a hana shi. Ko mutum ya maida masallaci wurin kasuwanci, wurin saye da sayarwa, to wannan sai a tada shi a kure shi daga cikin masallaci, a hana shi zawwa, saboda masallaci ba wurin kasuwa bane. Na'am.
Akwai dalili da mutane suke kama abu wajen rukuni.
Wai akwai dalilin da ya nuna ana kama kobi a wajen rukuu, iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan gwiwoyinsa, manzon Allah yake dora hannuwansa. Kwarai. Na'am.
hannun dama ne ko hannun hagu ko
kamar ni
dahi haka shi ya ni
bayan shi in aka ce dahi shine mutum ya zauna sai ya tukare hannunsa guda akan ƙasa an gane ku wannan bai keɓanta ba da hannun hagun ko hannun dama da kowane hannu kai sunan shi dahi shi kuma wannan zaman bai ya dacewa duk da cewa abi mubashin bincike game da martabar hadisin akwai hadisi cikin sunan Abi Dawud wanda yake nuna dahi zama ne wanda yake da ɗan wuta ƙwarai na'am wai wanda yake kan bulaguro kullum yau da gobe kamar misali direba ko ɗan kasuwa mai cin kasuwanni daga kasuwar ƙauye kaza ya je kasuwa kaza daga kasuwa kaza ya je kaza zai iya yin kasar kullum ƙwarai da gaske matuƙar yana kan halin bulaguro duk tafiyar da zai yi in dai ta kai matsayin bulaguro ko da a rayuwarsa gaba ɗaya kan bulaguro yake iya abin da yake kai shi shine kasar sallah ba maganar cikawa cika sallah tana zama wajibi ga wanda yake mazaunin gida amma duk wanda yake kan halin bulaguro iya abin da Allah ya dora masa shine yin kasar sallah kar mu manta bayani ya gabata kasar sallah a magana mafi inganci da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa wajibi ne an gane ko tare da cewa jumhurin malamai suna ganin rangwame ne ya halatta ka cika amma abinda aka fi so kai kasar sallah amma mafi yawan malamai hatta wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin yin kasar sallah wajibi ne don haka ba zai cutar da kai ba dan kana kan halin bulaguro kullun kana kasar sallah ko kuma a duk sati kana halin bulaguro baka samun sallar juma'a wannan ba zai cutar da kai ba azhar ita ce iya abin da yake kanka na'am ya mi ne kai shi zai yi sallah da qur'ani a hannun bai iya ba fatiha da sukul huwallahu da zuwa alantar kaifa da sauransu in ka iya sura ko mun gajartata ta alqur'ani maganar ka dauko alqur'ani ka rike bai taso ba wannan sura ɗaya da ka iya ita ake bukata ka yi ta maimaitawa da aya ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kiyamul layli dare gaba ɗayansa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim don haka wannan wani abubuwa ne waɗanda mutane suke kallafa ma kansu abinda Allah bai dora musu ba baka iya baka da hadda alqur'ani ka ce sai ka dauko ka rike ka ce wani bakin abinda ka iya shi ake bukatar kai bare na
wala kuma da mutum in zai hau abun fa wannan ayi da ake kan sa ta ta fito to kallan
ban san ba ana karanta wakalar ka in za a hau abun hawa in za a hau abun hawa iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana na addu'a shine subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun aya tana cikin suratul zukhruf wannan ita ce sunna ba wakalar ka fi ha bismillahi majraha in za ka hau abin hawa farko sai ka ce bismillah idan ka ce bismillah sai ka ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ma'anar wannan addu'a kace subhanallazi sarki ya tabbata ga ubangijin ta sakhara lana hadha ya hore mana wannan abin hawa da kudrarsa da ikonsa in ba don hurewa ta ubangiji subhanahu wata'ala ina kai ina durkusar da raƙumi ka hau gadon bayan shi kuma ka rike wata ƴar igiya sai inda ka tuka shi ina kai ina rike bijiminsa walantana irin su dawakai da sauransu hurewa ce ta ubangiji ga ya yi wa har ɗan adam ya hure zaki ya ringa hawa ya hure giwa ya ringa hawa duk hurewa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wannan ku babbar ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shine can Allah yake jaddada mana ni'ima yake cewa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shikkil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim. Raqumma ubangiji ta'ala yace wa tahamilu athqalan, itake daukan nauye nauye na labtunku, ku labta masa kaya ila baladin lam takunu balighi, ku je zuwa garin da baku isa ba, za ku isa wannan garin illa bi shikil anfusi, da wahala ta rai, ma'ana sai kun sha wahala. In kace a kafa zaka tafi, to zaka wahala tafiya kilo 2000 sai kai ta akan raqumi ba tare da kasan kai ba, amma kace a kafa zaka yi. Sai ce inna rabbakum la ra'ufur rahim, lalle ubangijinku mai matukar rangume ne game da ku, kuma majikai ne game da bayin samu ne. Dan haka yace subhanallazi sakhara lana hadha, sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hure mana wannan abun hawa. Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin, bamu zaman tuba masu iko a kansa in ba dan hurewa ta ubangijin ba. Wa inna ila rabbina la munqalibun, kuma lalle mu a karshen al'amari masu komawa ne ga ubangijin. Wannan shine ake yi, amma ba wa kadar ka bufi ha bismillah majriha wa mursaha. Haka da din fa'ida, so da yawa zaka ji mutane yanzu za su shiga masallaci suna wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada, ita ma ba mahallanta bane. Abinda ake karantawa in za a shiga masallaci ita ce addu'ar Ramadan, Allah ya karantar da mu. A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitanir rajim. Bismillahi was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaabir rahmatik. Haka zaka fada ba wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya karshen aya ta 31 wanda kafin ita ubangiji ta'ala na mana hikaya dangane da canza miyau wanda ya kasance tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da jama'arsa, da lokacin da suka ji suka kiji, suka gani suka ki gani, ma'ana sun ji abinda Nuhu ya faɗa musu na kira zuwa kadaita ubangijinsa a cikin ibada, amma suka kiji. Menene kinji a nan? Ji wanda yake na karba. Sun ga gaskiya ta bayyana game da annabi Nuhu alaihi salam, sun tabbata manzo ne na ubangiji subhanahu wataala, amma sai suka ki gani suka makauci matsayin da Allah ya masa, da darajar da Allah ya masa annabtar da Allah ya azurta shi da ita. An gane ko? Ta uyu gare su, ma'ana suka kasa ganewa. To shine annabi Nuhu sai yake cewa, to in har haka ne matsayin da Allah ya mun kasa gani, anulzimukumuha, yace yanzu tirsasa ku za mu yi mutila saku cewa dole sai kun bi ni, kun tabbatar da cewa ni manzo ne. Wa antum laha karihun, alhali kuna ki kuna kyama game da matsayin da ubangiji na yi mun. Kamar yadda bayani ya gabata, iya abin da yake kan manzannin ubangiji subhanahu wataala da annabawansa, da duk waɗanda suka bi hanyar manzannin Allah wajen ceto al'umma, iya abin da yake kansu shine kawai fada su isar da sakon ubangiji, amma maganar tilasawa ba ta su bace ba. An gane ko? Kamar yadda aya ta gabata a cikin suratu Yunus, ubangiji ta'ala yake cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladina la ya'qilun. Ubangiji ta'ala yake cewa walau sha'a rabbuka, da ubangijinka ya so ya ga dama, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da duk waɗanda ke duran ƙasa sun yi imani. Sai ya ce afa anta tukrihun nasa, shi yanzu kai zaka tilasa mutane hatta ya kunu mu'mini, har su zamanto mu'minai? Ai baka isa ba ka tirsasa jama'a ka tilasa su su yi imani. Sai ya ce wama kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah, bai saukaka ba ga wata rai ta yi imani sai da izinin Allah. Duk wanda kaga yayi imani to Allah ne ya nufaci shi da yin imani, ba wani dabarar shi bace, ba wata waye, ba wani wayen shi bane, ba wani karfin sa bane ba. Duk wanda yayi imani wannan muwafaka ce ta Ubangiji subhanahu wataala, shine ya masa wannan dace. An gane ko? Don haka zabi ne na Ubangiji subhanahu wataala ga bawansa, Allah ya azurta shi da imani. Sai ya ce wa ya ji alurijisa, Ubangiji ta'ala na sanya datti wanda yake na kafirci, alal ladina la ya'qilu, ga waɗanda ba sa hankaltar inda aka sa gaba. Don haka ba maganar mutum ya tilasa iya abin da yake kanka ka isar da saƙon Ubangiji, kuma sai dai ka yi addu'ar Allah ya shiryar da jama'a, shi ne kawai iya abin da yake kanka. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙon Ubangijinsa, kuma ya yi ta addu'a, ya yi ta fatan abin da ya zo da shi na saƙon Ubangijinsa Allah ya ma jama'a dace game da karɓarsa. Shi ne sai ya ce wa ya ƙomi la as'alukum alaihi mala, ya ce ya ku jama'ata, ni ban roƙe ku wata dukiya akan isar da saƙon Ubangijina, balantana ku ce kwaɗaina ya sanya kuka nisance ni. Saboda duk lokacin da mai kira zuwa ga addinin Allah ya zama makwadaici, to jama'a za su yi nisa da shi. Don haka dole ne, yana daga cikin sifatu da'iya, mai kira zuwa ga addinin Allah ya zama to yana da kamewa, yana da dangana. Kar ka ringa hangen abin da ke hannun jama'a, ka ringa kwaɗan abin da ke hannunsu. Domin kwaɗan abin da ke hannun jama'a zai nisanta ka game da su. Shi ne wani malami can yake cewa walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi nufusi la uzzima walakin ahanuhu fahanu fadannasu muhayya'u bil aqma'i hatta tajahama. Yace da a ce malamai sun kiyaye ilimi, da ilimi ya kiyaye mutuncinsu. Inda a ce sun kiyaye martaba ta ilimi, to da ilimi ya kiyaye mutuncinsu. Walau azzamuhu fi nufusi, da a ce malamai sun girmama ilimi a cikin zukatansu, kamar yanda yake da girma yake da daraja. Malam yace la uzzima, yace su ma da an girmama su an darajanta su. Yace walakin ahanu, yace sanadiyar malamai sun wulakanta ilimi. Wannan fa yana magana akan malaman zamaninsu. Yace walakin ahanu, yace sanadiyar sun wulakanta ilimi. Fahanu, don haka su ma sai suka wulakanta. Wannan kamar yana magana a zamaninmu. An gane ku? Walakin ahanu, yace sanadiyar malamai sun wulakantar da ilimi. Fahanu, don haka su ma suka wulakanta, ba su da daraja, ba su da kima a idanun jama'a. Wadanna su muhayyahu, yace sun daudaga fuskar ilimi. Bil aqma'i, wato da kwadai, hatta ta jahama, yace har ma gaba daya, wato ilimin ya daure fuska ya raba hanya da su. Don haka baya dacewa ya zamanto mai kira zuwa ga addinin Allah yana da hangen abin da ke hannun jama'a, domin hangen abin da ke hannun jama'a da kwadansa zai nisanta jama'a gare ka. Don haka yace wa ya qawmi la as'alukum alayhi mala, yace ya ku jama'a ta, yace ni ban roƙe ku wata dukiya akan isar da saƙon Ubangijina, balantana ku ba da uzurin cewa nisanta ta da kuka yi saboda kwadaina. Annabi Nuhu bai mai da malinta sana'a ba. Annabi Nuhu, ka koma cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sana'ar shi ta biyu bayan sana'ar da dukkan annabawan Allah da manzanninsa sun yi tarayya a kanta, sana'a ta farko wanda kowane manzo sai da ya yi ta shine kiwo. Kowane manzo da Allah ya turo shi, sana'ar da kowane manzo sai da ya yi kiwo. Bayan wannan kiwo, Annabi Nuhu sana'a shi ta biyu shine kafinta ne. An gane ku? Haka manzon Allah ya gaya mana, kafinta ne, ko kuma sai an ce mini zai, za ku iya ganewa. Shine to anan yace ya ku jama'a ta, ban roƙe ku wata dukiya akan isar da saƙon Ubangijina, balantana ku ce sababin nisantar ku game da da'awata shine kwaɗin da nake da. Yace ina ajriya, yace sakamakon ladana bai zamanto ba illa alallahi, face na kan Ubangijin da ya turo ni. wannan malamai suka ce ya yanke shakka babu wani kai kawo game da shi akan cewa sakamakon sa na ga Ubangiji wannan ta hanyar wahayi sai yace wa ma anabi daridil ladina amun yace ni ban zaman tuba mai kore waɗanda suka yi imani da ni suka kadaita Ubangiji na a cikin ibada bazan tarwatsa su ba saboda talaucin su da kaskancin su an gane ko saboda daman bayani ya gabata suka ce ai ba wanda ya bi ka ba mu gaba wanda suka bi ka illa waɗanda suke kaskantattu daga cikin mu talakawa masu karamar sana'a da waɗanda suke masakai wanda kuma wannan ita ce sunna ta Ubangiji subhanahu wata'ala duk wani annabi da duk wani manzo farkon jama'ar da suke karɓa da'awar sa sune talakawa da miskinai har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cika mukin manzanni to su kuma manyan gari waɗanda suke ganin su wata tsiya ne waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala su kuma dan saboda tsabar shi da kai mazaunin su ba sa bukatar ya zama to mazauni ɗaya da talakawa ko a yau haka ne duk wani wanda yake mai ji da kai baya son talaka ya zo ya kutsu da su sai a ce ga wajen ku can da ba to dan haka suke son annabi Nuhu sai ya watsa waɗannan talakawa waɗanda suka yi imani da shi annabi Nuhu ya ce a wa ma anabi darijin ladina amun ni ban zamanto mai kore waɗanda suka yi imani da ni a matsayin manzo suka kadaita Ubangiji na a cikin ibada haka kafiran makka suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya watsa waɗannan talakawa waɗanda suke zaune da shi irin su Suhaib irin su Bilal da sauransu Ubangiji ta'ala ya turo masa saƙo daga saman bakwai kai tsaye Ubangiji ta'ala ya ce masa wala tadurujin ladina yadkhuluna rabbakum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fatadurudhum fatakuna min adh-dhalimin Ubangiji ta'ala ya ce wala tadurujin ladina yadkhuluna rabbakum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kar ka sake ka kure waɗanda suke bauta ma Ubangijin su safiya da mareci kuma suna nihin fuskar Ubangijin su da ibada da bautar da suke ba wani tarkacin duniya ba suke so Ubangijin su suke nufata da duk abin da suke yi na ibada Ubangiji ta'ala ya ce masa ma alayka min hisabihim min shay babu wani abu a kanka na hisabin su duk abin da suka yi da mai kyau da mara kyau kansu suka ma wa ma min hisabika alayhim min shay kuma babu wani abu a kansu wato na hisabinka abin da kai kai ma naka ne fatadurru da kun Ubangiji ta'ala ya ce balantana ka watsa su fatakuna min adh-dhalimi ka zamanto daga cikin waɗanda suke masu zaluntar kawunansu nan kaga hani ne Allah ya masa cewa kada ya watsa su can kuma Allah sai ya bashi hakuri a cikin suratul kahf cewa ya dau hakuri ya jimre game da zama da talakawa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka alhum turidu zinatal hayatid dunya wala tudhi man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furqa Ubangiji ta'ala yace masa wasbir nafsaka ka ba zuciyarka hakuri ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tare da zama da waɗanda suke bauta ma Ubangijin su sahiya da marice an gane ko yuriduna wajha waɗanda suke nihin fuskar Ubangiji subhanahu wata'ala da ibadarsu sai Allah ya ce wala ta'du aynaka anhum kada idanunka ta ketare su ka ringa hangen musu turidu zinatal hayatid dunya ka ringa nihin kawatar rayuwar duniya to nan Allah ya bashi hakuri ya umarce shi cewa ya dau hakuri game da zama da talakawa to shine anan annabi Nuhu alaihi salam yake cewa wa ma anabi daridil ladina amun yace ni dai ban zamanto ba mai kure waɗanda suka yi imani da ni a matsayin manzo kuma suka kadaita Ubangiji na a cikin ibada innahum mulaqu rabbihim domin su masu haduwa da Ubangijin su ne duk abinda suka yi kansu suka ba walakin ni arakum qauman tajhalun yace sanadi ni ina ganin ku wasu jama'a ne waɗanda suke jahiltar karshen lamarin su an gane ku inda kun san abinda zai je ya zo ba za ku neme ni ba game da cewa in watsa waɗannan mabiya walakin ni arakum yace sanadi ni ina ganin ku qauman wasu jama'a ne ta jahaluna waɗanda kuke jahiltar karshen al'amarin sai ya ce wa ya kaumi ya ce ya ku jama'ata manyan suruni minallahi wa zai bani tsaro da kariya game da azabar Ubangiji na in qaratuhum in hanna kuris wai idan na watsa waɗannan mabiya aka wayi gari kiyama Ubangiji na ya damke ni ko kuma yayi nihin damkata akan laifin watsa su da nayi a cikin kuwa zai bani kariya game da azabar Ubangiji na dan haka anan ka gane duk mutumin da yake famar ya maka ingiza mai kan turuwa ya dora ka hanyar banza ko ya sa ka menene aikin baban giwa iya abinda zaka bashi to ka ce in yi kaza a ranar kiyama idan Allah ya kama ni da laifi kai zaka iya bani kariya akan azabar Ubangiji na idan ba zai iya baka ba to bar masa aikin shi dan haka anan annabi Nuhu yace wa ya qaumi yace ya ku jama'ata man yansuruni min Allahi in qaratuhum in har na kore waɗannan mabiya to wa zai bani tsaro da kariya ya taimaka mun game da azabar Allah wala afala tazakkaru yace yanzu ba kwa tunani ku wazutu yace wala aqulu lakum indi khazainullahi bazan ce da ku taskokin jin kai na Ubangiji a wajena suke balantana na ba ku abinda kuka roka ko kuma in ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama a gani ku duk wani abu da ka sani taska ta arziki wannan a hannun Ubangiji subhanahu wataala take tashi ci mallaka ne nashi bai ya tarayya da kowa duk abinda ka sani kamar yanda yake cewa wa in min shay'in illa indana khaza'in wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum babu daga wani abu Allah ya ce face muna da taskokin sa dan haka ba ma saukar rashi sai da gulgudu wanda yake sananne dan haka yace wala aqulu lakum bazan ce da ku indi khaza'inullahi taskokin rahama na Ubangiji subhanahu wataala a waje na suke balantana in ba ku abinda kuka nema wala a'lamul ghaiba yace kuma ni ban san gaibu ba ban san gaibu ba idan aka ce gaibu shine abin da yake ku daga ji da gani an gane ku dan haka shi ma gaibu kamar yanda bayani ya gabata sani ne wanda yake banta daga Ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin khasa'isur rububiyya kamar yanda yace mana kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsu da fadar sa wa inda hu mafatihul ghaibi illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri al aya sai yace wala aqulu inni malak kuma bazan ce muku ba ni mala'ika ne yanda kuka fada ni mutum ne tamkar ku ina ci ina sha kamar yanda kuke ci kuna sha kamar yanda bana janyo ma kaina amfani bana ije ma kaina wata cuta ko yayeta kamar yanda kuma ba ku iya haka to wannan gaskiya kuka yi lalle dai ne amma ta fuskar daraja da matsayi wannan na dara ku domin Allah ya azurta ni da annabta ku kuma wannan matsayi da Allah ya mun ba ku gani an gane ku wala aqulu inni malakun yace bazan ce muku ba ni mala'ika ne domin Allah bai taba turo manzo a matsayin mala'ika ubangiji ta'ala yace walau ja'alna hu malakan la ja'alna hu rajula wala labasna alaihim ma yalbisu haka suke da awawan ya hana Allah ya turo mala'ika haka kawai sai dai ya turo dan adam daga cikin jinsin mu to duk manzon da Allah ya turo gaba daya Allah bai turo mala'ika ba kuma hikima ta Allah dan mu fahimci sakon da zai isar mana kuma zama da shi ya tabbata yaya za a yi ka iya zama da mala'ika ba zama da mala'ika ba ko da aljan ba ka iya zama ba ko da aljan dan adam ba zai iya zama ba balantana mala'ika saboda halittar mu ta sha bamba don haka Allah ya ce wa ma sallamin rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana la kowa da Allah yake turo mu zo yana turo shi daga cikin jinsin su jama'a sai yace wala aqulu lil ladina tazdari a ayunukum yace kuma bazan fada ba ga wadanda idanunku ke wulakantawa wanda ba kwa ganin kima su ba kwa ganin darajar su lafazin tazdari an ciro shi ne daga al-izdira al-izdira shine wato al-ihtikar wulakanta abu yace wala aqulu bazan fada ba lil ladina ga jama'ar da tazdari a ayunukum wanda idanunku ke wulakanta su in ce lan yu'tiyahumullahu khaira ubangiji ta'ala ba zai ba su alkhairin sa ba yace ba zan fada haka ba Allahu a'lamu bima fi anfusih ubangiji ta'ala shine masani game da abin da yake cikin rayukansu yace inni yace lalle ni idan yace in har na faɗa haka yace to lamina zalimina ina daga cikin masu zaluntar kawunansu saboda nayi shishigi na kutsa a cikin abin da bani da masaniya game da shi. Yau zamu tashi kiran aya ta 32. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala. Qalu ya Nuhu qad jadadtana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bimu'jizin. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Wato Ubangiji Ta'ala ke faɗa ƙalu ya Nuhu, jama'ar annabi Nuhu waɗanda suka kafirce masa a matsayin manzo suka kafirce ma Ubangijin da ya turo shi da sunan ya kiraye su zuwa kaɗaita shi a cikin ibada, suka ce ya Nuhu, kai Nuhu, qad jadaltana, haƙiƙa fa ka yi jayayya da mu, kuma fa akthar tajidalana, ka yawaita wato jayayya da mu. Lafazin jadaltana an ciro shi ne daga aljidal, in aka ce aljidal shine shiddatul khusuma, ma'ana tsananin khusuma da jayayya, wanda asalin kalimar daga aljadl ne, in aka ce aljadl shine shiddatul fatl, wato tibka abu kwarai ya zamanto ya tibku, shine ake kira da aljadl. Don haka sai aka aru wannan kalima, duk kusuma da jayayya in ta yi tsanani to shine ake kiranta da aljidal. Suka ce ya Nuhu qad jadaltana, suka ce kai Nuhu, ka fa yi jayayya da mu fa aktharta jidalana, kuma ka fa cika jayayya da mu, ka ce mu kadaita Ubangijinka a cikin ibada, mun ce a'a, kuma ka tsaya kana ja, maimakon ka daina ka ki dainawa. Suka ce kai fatina bi mata iduna, zo mana da abinda kake mana alkawali na azaba cewa in har ba mu gaskata ka ba azabar Allah na nan tafi, to zo mana da azabar yanzu, in kunta minas sadiqina, in har ka zamanto daga cikin masu gaskiya cewa wai in har ba mu gaskata ka ba azabar Allah na nan tafi. Suka ce zo mana da ita a yanzu ma a shirye muke. Ka ji irin tsaurin kai na waɗanda suka kangare ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ba komai ya kai su ba illa rashin sanin wane ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sun jahilce shi. Yanda mutanen annabi Nuhu suka ma annabi Nuhu irin wannan rashin kunya, haka kafiran Makka suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya gabata tun a cikin suratul Anfal, wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik فأمدر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وبنجي تعالى يتي تنا لوكاشين دا سكي تشيوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يا الله إن هر wannan abin da Muhammad ke fada gaskiya ce kasantacciya daga wajenka. فأمدر علينا من السماء إيمان ruwan wato duwatsu daga sama أو ائتنا بعذاب أليم ko kuma zo mana da wata azaba wadda take ma'abuciyar. Haka wai suke addu'a suke roko, wai Allah ya musu ruwan duwatsu ko ya zo musu da wata azaba, in har abin da Muhammad yake fada gaskiya ne. To dan haka suke neman gaggawa da cewa ya zo musu da azabar Allah in har wato manzo ne, kamar yadda suke cewa fa askid alaina kisafan minas samai, rubuto mana wani yanki na sama ya halaka mu in har kai manzo ne. An gane ko? To shine anan qala sai annabi Nuhu yace da su, innama ya'tikum bihi Allahu insha, azaba wanda kuke neman gaugawa game da saukarta ubangijin da ya turo ni shine ke zawwa da ita insha a idan ya ga dama wama antum bi mujizina ko kuma ba ku zamanto ba masu gagarar ubangijina duk inda kuke ubangijina yana da damar da zai dauke ku sawa'an ku shiga sama ku hau sama ko ku shiga cikin kasa ku dime duk inda kuke ubangijina zai iya dankar ku kowa masu gagarar shi bane domin shi aziz ne dan aka ce aziz wanda ba a rinjaye shi wanda kuma wani abu bai gagara shi wanda yake da iko akan kowa da komai an gane ku cai inna ma ya'tikum bihillahu lalle ubangiji ta'ala shi kadai ne ya isa ya zo muku da azaba insha Allah in ya ga dama wama antum bi mujizina ku kuma ba masu gagara shi bane ba idan yayi nihin dunkar ku da azaba me muke so mu iya ganewa anan kasancewar janyo amfani da dora rashin lafiya ko kuma wata musiba da yayi ta manzannin Allah ba sa tarayya da ubangijinsu ubangiji ta'ala shi yake banta da wannan al'amari janyo amfani ko ije cuta ko yayi ta an gane ko duk abinda ka sani na alkhairi da na sharri gaba daya a hannun Allah yake shi yake zawa da su illa kasancewar ta fuskar ladabi ba a jingina ma ubangiji subhanahu wata'ala sharri da mudunta da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamar yanda shi ubangiji ta'ala yace bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bi yadikal khairu washarru laysa ilaik to shine anan yace innama ya'tikum bihillahu insha kusan da cewa kadai ubangijin da ya turo ni shine ya isa ya zo muku da azaba insha a in ya so ya ga dama wama antum bi mu'jizina kuma ku ba masu gagarar shi bane idan yayi nihin dankar ku wala yanfa'ukum nusihi in aradtu an ansaha lakum yace galgadi na ba zai amfane ku koda nayi nihin na galgade ku in kana Allahu yuridu an yughyikum in har ubangiji na yayi nihin halakar da ku to duk galgadin da zan muku ba zai amfane ku ba shi anan he mutun yayi ihtijaj da alkadarin Allah ya daina yace ai wanda Allah ya nihin halakar da shi duk wa'azin da zaka masa tunkar kana zuba ruwa ne a bayan ƙurya don haka kar ma ka bata lokacinka ba haka bane ba domin sanin shiryayye da sanin batacce wannan al'amari ne wanda yake na gaibu iya abin da yake kanka kai ka ci gaba da gargadi kar ka ce kai kai bai amsa ba iya abinda ake bukata a same ka da naci yau da gobe annabi nuhu alaihi salam sai da ya kwashe shekara 950 yana kiran jama'ar sa zuwa kadaita ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum al-tufan wa hum zalimun an gane ko kuma anan zamu gane kai mai kira zuwa ga addinin Allah iya abin da yake kanka isar da sako shiriya a hannun Allah take shi yake shiryar da wanda ya ga dama kamar yanda anan yace wala yanfa'ukum nusihi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum yace wala yanfa'ukum nusihi galgadi na ba zai amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum yace in ma nayi nihin na galgade ku in kana Allah yuridu an yughyikum in ubangiji na yayi nihin halakar da ku to bayan da za a yi gargadi na ya amfane ku domin shi gargadi yana amfani ga wanda Allah ya nufaci shi da shiriya duk wanda Allah ya nufaci shi da tabewa da halaka duk gargadin da zaka masa tamkar kana zuba ruwa ne a bayan ƙurya amma al'umuru bil khawati al'amura da karshen abin da mutum ya bar duniya shi mutun nawa a farkon al'amari ayi ta nuna masa gaskiya ayi ta kiran shi yayi kunnan kashi ya juya mata baya amma a ƙarshen al'amari sai kaga ya rungume ta da hannu biyu kuma ya mutu a kanta mutun nawa zai karbi gaskiya a farkon lokacin da aka gabatar masa da ita kuma ya nace a kanta a ƙarshen al'amari kuma ya juya hannun agogo baya wal iyazu billahi dan haka kawai iya abin da yake kanka karkace nayi nayi ya kishi kai dai ka ci gaba da fada kuma kai ta addu'a al'amari a hannun Allah yake. Don haka yace Annabi Nuhu a nan bai kafa hujja ba da cewa in Ubangiji na yayi nihin halakar da ku gargadi na ba zai amfane ku, don haka bari ma kada na bata lokaci na. Annabi Nuhu ci gaba yayi da gargadi sai da ya kwashe shekara 50,000 kamar yadda Allah ya faɗa mana. Shine yace in aradtu an ansaha lakum, in har nayi nihin na gargade ku, in kana Allahu yuridu an yubuyakum, in har Ubangiji ta'ala ya yi nihin halakar da ku, to gargadi na ba zai amfane ku ba. Ni kuma ban san ba wane ne halake ke, wane ne shirye, domin al'abari ne wanda yake a hannun Allah. Iya abin da yake kaina kawai shine isar rasa ku. Sai ya ce huwa rabbukum, Ubangijin da ya turo ni shine mahaliccinku, shine abun bautar ku. Wa ilaihi turja'una, kuma zuwa gare shi za a maida ku a ƙarshe, ya sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa. Am yaquluna iftara, Ubangiji ta'ala ya ce bari dai faɗa suke cewa Nuhu shi ya ƙagi wato wannan al'amari, ma'ana wannan kira da yake cewa a kadaita Ubangiji a cikin ibada shi ne ya ƙage shi. Duk da cewa wasu malaman tafsiri sun maida wannan addamir, wato sun maida wannan jumla zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, am anan bi ma'ana ban, bari dai faɗa suke cewa wai manzon Allah shi ya ƙagi wannan alƙur'ani. Tare da cewa Abdullahi dan Abbas iya abin da ya fassara wannan aya ga Annabi, am yaquluna iftara, bari dai faɗa suke cewa suke Nuhu shine ya ƙagi wannan magana ta cewa a kadaita Ubangiji a cikin ibada. Ubangiji ta'ala ya ce da shi kul, ce musu in iftaraituhu, in har ni na ƙagi wannan magana na jingina ma Ubangiji na, ba alayya ijrami, laifina na ƙagar wannan magana na kaina, ba abin da zai shaye ku. Wa ana bari'un, yace kuma ni ba ni ba min ma tujrimuna, duk abin da kuke ɗauka na laifi ni ma ba ni ba shi, na raba hanya da ku. A gane ku, in har kuna ganin ni na ƙaga, to kar ku manta laifin ƙagar wannan magana zai tabbata a kaina a yinin alkiyama. Yace wa ana bari'un, yace ni ba ni ba min ma tujrimuna, duk abin da kuke ɗauka na laifi. Abin da ake kira da al-ijram, wato shine kasbu dhanb, ma'ana daukan laifi. Idan ka ji an ce mujrimi dan ta'adda kenan, an gane ku, al-ijram shine ta'addanci. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa uhiya ila nuhin, wato an turo sako ga Annabi Nuhu, annahu yanda al'amarin yake, lan yu'mina min qaumika, nan gaba fa ba wanda zai yi imani daga cikin jama'arka, illa man qad amana, sai dai wanda yayi imani kafin wannan lokaci. Wannan sako ne na musamman aka turo ma Annabi Nuhu. Ubangiji ta'ala yace nan gaba ba wanda zai yi imani daga cikin jama'arka, sai dai wanda tuntuni ya riga yayi imani. Don haka Allah yace fala tamta'is, kada ka bata rai, kar ka samu damuwa, bima kanu ya fa'aluna, dangane da abin da suka kasance suna aikatawa, ni mai halakar da su ne, kuma in halaka ta sauka zan tsiratar da kai da duk wanda ya yi imani da kai. To a lokacin da Allah ya turo ma Annabi Nuhu wannan sako cewa nan gaba ba wanda zai yi imani da shi, Annabi Nuhu sai ya yi mummunar addu'a a kansu, kamar yadda Allah ya hakaito mana addu'ar tashi a cikin suratu Nuhu. An gane ku, wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi minar kafirina dayyara, innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Annabi Nuhu ya ce ya Ubangijina, la tadhar ala al-ardi minar kafirina dayyara, daidai da zamana giji na kafirai a doron ƙasa, ya ce Allah karka bar ɗaya daga cikinsu. Nan addu'a ce Annabi Nuhu ya musu, muguwar addu'a kuma wadda take gama gari. A doron ƙasa Annabi Nuhu ya roƙi Ubangiji cewa kafiri daidai da zamna giji, to kar Allah ya bar shi, in aka ce dayyar wanda yake dan zaman gida, dan tsaron gida. An gane ku, shi ne ya ce daidai da dan tsaron gida, ya ce ya Allah in dai kafiri ne kar ka bar shi a doron ƙasa. Me yasa ya wannan muguwar addu'a? Sai ya ce innaka intazarhum, ya ce ya Ubangiji na, domin in ka bar su datti ne ka bari a ban ƙasa, yudillu ibadak, za su ɓatar da bayinka, su kautar da su dangane da hanya ta shirya. wala yalidu yace kuma ba za su haifi wani ba illa fajiran sai wanda yake lalatacce kafara mai matukar kafirci ga ubangijinsa. To wannan addu'a ta Annabi Nuhu malamai suka ce ta biyo bayan wannan sako da Allah ya masa cewa nan gaba daga cikin jama'ar sa ba wanda zai yi imani, don haka sai yi wannan roƙo. Wasuna ilfulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhadibni fil ladhina zalamu innahum mubraqun wa yasna'ul fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim hatta idha jaa amruna wa farat tanuru qulna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aamana wa ma aamana ma'ahu illa qalil. Wato Ubangiji ta'ala sai ya ce wasuna ilfulka, wato ya kai Nuhu kirjirgi bi ayunina a maganar mu, an gane ko, wa wahayina kuma da umarnin mu, mu ne muka ce kai jirgin, kuma wannan jirgi da zaka kera Ubangiji ta'ala ya ce yana maganar mu, ana a gaban idan mu ke kula da shi. Nan akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta ido kamar yadda ya tabbatar ma kansa, wanda ido sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda mun yi imanin idanun Ubangiji subhanahu wa ta'ala sun sha bamban da idanun bayi. Ya ba mu labari yana da idanu, to amma kaifiya da hakikanin yadda idanunsa suke mun jahilta, an gane ko? Don haka kasancewar koda kun yi tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala matsayinku na bayi a cikin wani sifa, to ku tabbatar da cewa wannan sifa kun sha bamban da ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka yi bayani a baya, muka ce shin idan tsuntsuwa irbewar Allah da idan mujiya ɗaya suke? Ba ɗaya ba suke, kuma kowanne tsuntsu ne. Sauro yana da hannu, giwa tana da hannu, hannun sauro da giwa ɗaya suke? Ba ɗaya ba suke. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya ce yana da kaza, aqidar ahlus sunna wal jama'a, yanda Al-Qur'ani ya tabbatar mana da sunna, mu yi imanin yana da, amma sanin kaifiya da hakikanin wannan sifa mu bar masa. Don haka anan ya ce wasuna ilfulka, ka kera jirgi bi ayunina, Allah ya ce a maganar mu, an gane ko? Wani yakan ce wato idanun Ubangiji subhanahu wa ta'ala sun wuce biyu, a idanu biyu gare shi, kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a hadisi sahihi, manzon Allah yake cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa inna al-masiha ad-dajjal a'war al-ayn al-yumna ka anna aynahu inabatun qafiya, yace lalle Ubangijin ku laysa bi a'war, ba mai ido ɗaya bane, wanda in aka ce a'war mai ido ɗaya shine ake nufi, idan mace ce ce sai a ce aura mai ido ɗaya, idan aka ce ba mai ido ɗaya bane, ido nawa zaka tambaya? Biyu kenan. Sai ya ce wa innal masiha ad-dajjal, lalle shi wato al-masihu ad-dajjal, manzon Allah yace a abrul ainil yumna, idan shi na dama a makauce yake, ka anna aynahu inabatun qafiya, idan dajjal manzon Allah yace kamar inabi ne wanda yake yana na ya bulsu, haka idan shi yake. To dan haka anan Ubangiji ta'ala ya zo da siga ta jami'i, a can kuma ya zo da siga ta ifradi, kamar yadda ya ce wani tusuna'a ala aini, don wato a yi tarbiyyarka a kan gaban ido na Ubangiji ta'ala, ya faɗa ga Annabi Musa alaihi salam, an gane ko? Don haka ana zawwa da jam'i a asalu wanda yake na larabci, amma ana nihi da abu biyu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma, in ta tuba kaga alifu tasniya ila Allah faqad sagat sai ce qulubu kuma, Aisha da Hafsa ake ni, amma sai aka ce qulubu kuma, amma me ake nihi da qulubu? Qulubu anan jami'i ne, maimakon a ce kalba kuma sai aka ce kulubu kuma to jami'in abinda ake nihi da shi shine ana nihi da ifrar kuma ana zawwa da lafazin mufrad amma abinda ake nihi da shi wato shine musanna shine sai ya ce wa wahayina kuma da umarnin mu mu ne muka ce kai wala tukhatibni ubangiji ta'ala yace karka mun magana ya kai nuhu fil ladina zalamu game da jinkirta ma waɗanda suka zalunci kawunansu suka ƙaryata ka a matsayin manzo suka ki kadaita ni a cikin ibada Allah yace karka mun magana game da jinkirta musu innahum mughraqun ubangiji ta'ala yace lalle su ababan dirmiyas wani Allah ne ko wannan da aka ce annabi Nuhu ya kera jirgi to tuntuni Allah ya sanar da shi wace azaba ce za ta biyo baya kenan azaba ce wadda take taruwa wayasna'ul fulka ubangiji ta'ala yace wayasna'ul fulka annabi Nuhu ya ci gaba da kera jirgi kamar yanda ubangijin sa ya umarce shi wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakaru min a duk lokacin da wasu jama'a daga cikin mutanansa suka wuce da shi sakaru minhu sai su ringa masa izgidi suna masa ba'a kar mu manta bayani ya gabata dangane da lafazin mala'u mala'u su ne manyan gari an gane ko manyan gari waɗanda ake nuna su da yatsa wanda galibi an fi samun waɗanda suke kangararru daga cikinsu kamar yanda sunna ce ta Allah duk galibin waɗanda suka kangare ma manzanninsa manyan gari ne sai ya ce wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi a duk lokacin da wasu jama'a daga cikin mutanansa manyan gari kenan suka wuce da annabi Nuhu yana cikin aikinsa sakhru minhu sai su ringa masa izgili suna masa ba'a suna cewa wai kuje wanda yake cewa shi annabi ne yanzu ga ya koma kafinta an gane su suna ganin cewa wai in har manzo ne da gaskiya yaya za a yi ya ringa sana'a su a iya tunaninsu in dai kai manzo ne to me ya hana a jeho maka wani taska ta dinare daga sama kai ta ci kamar yadda suka ce laula unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahu malak me ya hana a saukar masa da wata taska ta dinare ya ringa ko kuma mala'ika ya zo tare da shi dan haka suke aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma li hadha ar-rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq me ya samu wannan manzo yana cin abinci irin yanda muke ci kuma yana zuwa kasuwa irin yanda muke zuwa kamar yanda kuma a ƙarshen suratul wannan suratul isra haka suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kalubale wai in har manzo ne me ya hana a jeho masa wata taska ta zinare ko kuma me ya hana a gina masa daki na zinare ko kuma wato yazo da mala'iku sura masu ba da sheda a kansa to dan haka anan sai su ringa ma annabi Nuhu ba'a suna cewa ku ga wanda yake da awar annabta wato yanzu ya koma kafinta annabi Nuhu sai yake cewa in taskaru minna yace in har wato kun yi izgili da mu kun mana ba'a fa inna naskaru minkum muma da sannan zamu yi muku ba'a mu muku izgili lokacin da azabar Allah ta sauka kama taskarun kamar yadda kuke izgili da mu wasu malamai suka ce bai dace ba a ce annabin Allah na izgili saboda izgili wato al'amari ne wanda yake koma baya don haka suka ce ma'anar abin anan shine in tastajhiduna fa inna nastajhidukum kama tastajhiduna za mu nuna ba mu san ku ba kamar yadda kuka nuna ba mu san mu ba ku san mu ba an gane ku kenan kamar yadda kuka nuna ba ku san ni ba ni ma zan nuna ban san ku ba kenan kamar yadda kuka nuna ba ku san ni ba lokacin da azaba take sauka shine ma'anar shi ko kuma in har kuka yi izgili da ku to da sannan za ku ga karshen kenan izgilin ku shine fa inna naskaru minkum da sannan za ku ga karshen wato izgilin da kuka yi da ku duk da cewa ala wajhil mujaza wannan ba laifi bane ba idan aka maka abu kai irin shi wannan ba laifi bane mutun ya zage ka karama zagin da ya maka dai ka mushi dai ba laifi bane ba mujaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum amma abinda aka fi so idan mutun ya zage ka kai ka manta ka dau hakuri ka kauda kai to dan haka shine yace fa inna naskaru minkum yace mu ma zamu yi izgili da ku a lokacin da azabar Allah ta damke ku kamar taskaro, wato kamar yadda kuke izgili kuke ba Adam. Fa saufa ta'lamun da sanin za ku yi sani, za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi, wane ne tsakanin mu da ku wanda azabar Allah za ta zo ta kaskantar da shi, bayan ya kaskanta kuma wai hillu alaihi azabu muqim, kuma azaba madawwamiya wadda ba ta yankewa ta biyo baya a kansa, ita ce azabar lahira. Annabi Nuhu yace da sanin za ku yi sani tsakanin mu da ku wane ne azaba za ta zo yukhzihi ta kaskanta shi ta wulakanta shi, bayan wannan azaba ta kaskanci wai hillu alaihi azabu muqim, azaba wadda take ma'abuciyar dawwama ta sauka akan shi wadda ba ta yankewa har abadan abada. Ubangiji ta'ala yace hatta idza jaa amruna, wato lokacin da al'amarin mu yazo shine kenan azabar mu wadda muka yi nihin halakar da mutanen annabi Nuhu. Wa farat an-nur, wato tandiru suka zafafa, ko kace tanda ta zafafa, kamar yadda suke cewa hamiyal wadis, ma'ana yaki yayi tsanani, yaki yayi turuku. Idan al'amari ne ya kai ƙarshe ake amfani da irin wannan lafazi, domin lafazin fara malamai suka ce an ciro shi ne daga al-fawran. Al-fawran shine al-galiyan, ma'ana tafasar tukunya. Idan ko tukunya ta yi zanan ta tafasa, Hausawa suke cewa ko ina ka taba zafi ne, in dai ta riga ta tafasa to duk inda ka taba zafi ne. Da haka can Ubangiji ta'ala yake cewa fa idza hiya tafur, ma'ana sai ga maka ita tana ta falfasa, shine wa farat tanur kenan tandiru, wato ta zafafa kenan. Abinda ake ni da tanur ita ce tanda wanda ake kasa waina. Duk da cewa malamai suna da maganganu akan wannan, suka ce at-tanur wani wuri ne wanda yake ruwa yana bulbulowa, wanda Allah ya nuna ma annabi Nuhu matsayin alama ne, illuk kenan halaka za ta zo. To duk da cewa zahirin lafazin malamai suka ce alama ce Allah ya sa ma annabi Nuhu alaihi salam na lokacin saukar azaba, don haka wasu malamai sai suka fassara cewa ita tandar daga nan ne ruwa zai ringa bulbulowa, wanda kuma kulkulowar ruwa daga cikin tanda wannan wata kudura ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Azabar in ta zo daga cikin wannan wuta, ruwa zai fara bulbulowa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa farat tanur, tandiru suka kwarara da ruwa, ko kuma kace tandiru suka zafafa, ma'ana al'amari ya tsananta, shine zawar azaba yayi, lokaci yayi. Kulna hamil fiha min kullin zawjayn thnayn, daga dukkan wato halitta Allah ya ce ka dau zaujaini, wato dangogi isnaini guda biyu, namiji da mace kenan. Wannan isnaini anan taukidi ne, Ubangiji ta'ala ya umarce shi a cikin dukkan halittu wato ya dau dangogi biyu, wato namiji da mace. Wa ahlaka, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ka dau iyalinka tare da kai, illa man sabaqa alayhi alqawlu, sai dai wanda kalima ta azaba ta yi rigaye a kansa, wanda Allah ya riga ya kaddara masa halaka da tabewa daga cikin iyalinka, wannan ba za ka hau jirgi tare da shi, wato shine matarsa wato da dan shi. Wa man amana, Allah yace ka dau duk wanda yayi imani tare da kai, an gane ko ai ihmil, wato man amana ana wa man amana, duk wanda yayi imani tare da kai Allah yace shi ma ka dauke shi, don kar kai adafin illa man sabaka alaihi alqawlu wa man amana, an gane ko kai adafin wa man amana akan man sabaka alaihi alqawlu, a wannan ma'dufu ne a kullina hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka, ai wa hamil ahlaka, sai nan sai ka ce wa hamil man amana, ka dau hannu duk wanda yayi imani tare da kai. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, Ubangiji ta'ala yace ba wanda yayi imani da annabi Nuhu daga cikin jama'ar sa face wasu ƴan kadan kadan ne a duk tsawon kwanukan da ya kwashe, a shekarun da ya kwashe shekara 50,000, amma waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu duka ba su wuce a lissafa ba. To dan haka anan kasancewar shi mai kira zuwa ga addinin Allah kada ya rudu da yawa, iya abinda ake kai dai anan kai kokarin Allah ya maka dace, an gane ko kai kokarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka dace, don kasancewar wani annabin zai tashi a ranar kiyama. Yazo yayi kiran, yayi kiran, ya gama aikin nashi ya koma, amma babu wanda ya amsa masa. Amma ga annabi Nuhu a nan shekara 250, amma waɗanda suka amsa masa duka basu taka kara, suka karya ba. Shine anan Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ba wanda ya yi imani da annabi Nuhu face wasu jama'a waɗanda suke yan kaɗan. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya wamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.